أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى ديا نونا منا ونن اللوك تشمي البركة يومنا قوم وقوات الربيع الآخر hijirana ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443. A ci gaba da karatu da muke a wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. A karatun da ya gabata mun yi magana akan haddin sata da kuma shan giya, wanda yau insha Allah za mu shiga Kitabul Aimani wan Nuzur, littafin da yake magana akan rantsuwa da kuma bakace ko alwashi. A cikin musulunci akwai rantsuwa da mutum yake yi akan zai aikata wani abu ko kuma ba zai aikata ba. To Allah ya ga mana cewa la yuwaqidukumullahu billaghfi aymanikum walakin yuwaqidukum bima kasabat qulubukum. Wato Allah ba zai kama ku da rantsen da kuke yi na lagawul yamin ba. Akwai rantsuwar da ake yi wanda mutum zai faɗa ne haka kawai a cikin zancensa, ya ce wallahi kaza wallahi kaza, ba wai ya rantse haccan bane. To ita ma dai ba a son ta. Da kuma rantsuwar da mutum zai yi ta gaskiya, ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kaza ne. To wannan rantsuwa idan mutum yayi ana neman sa da sai yayi, idan zai kafara akan ta to zai yi azumi guda uku kenan, ko kuma ya ce da miskinai guda goma ko ya tufatar da su. La yuwaqidukumullahu billaghfi aymanikum walakin yuwaqidukum bima aqadtum al-iman fa kaffaratuhu it'amu 'ashrati masakin min asli ma tud'imuna awliikum wa akisatum wa tahriru raqabah fa man lam yufi siyamu salasati ayyam zalika kaffaratu aymanikum idha halaftum wa fadhu aymanakum. Allah ya ce ba zai kama ku da rantsuwar da kuka yi ba sai dai abun da zuciyarku ta kudurta. Yawwa, kafaransa shine ka ciyar da wato miskinai guda goma. Daga cikin abun da kake iya ci kake sha kai a ciki zaka ba su abinci, ko kuma ka yanta wuya, ko kuma kai wato ka tubatar da su, ko kuma kai azumi guda uku. To saboda haka idan mutum yayin rantsuwa dai kowace irin rantsuwa ce to akwai abun da zai biyo ba idan zai fasa wannan rantsuwar nasa zai kafara kenan akai. To waɗannan hadisan da zamu karanta yanzu su mana magana akan yanayin rantsuwa da kuma alƙawari idan mutum yayi ya za a iya cika ko kuma idan yayi ba kace. An Abdurrahman bin Samurata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdurrahman ibn Samurata la tas'al li imarata فإنك إن أوطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوطيتها عن غير مسألة وإنت عليها وإذا حلبت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. أنا أبي عبد الرحمن Abdurrahman bin Samurata dan Samurata radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala ya ce kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsaya da mutum Allah subhanahu a gare shi ya ce ya Abdurrahman ya kai Abdurrahman ibn Samurata dan Samurata la tas'alil imarata karka nemi karka roki shugabanci fa innaka in utitaha lalle ka sani idan kai an baka shugabanci an mas'alatin da kuma bangaren kai ka nema a baka aka baka wukilta ilaiha to zaka dogara ne akan shugabancin da kake da wa in utaitaha an gairi mas'alatin idan kuma an baka shugabancin ne ba tare da ka nema ba wa in ta'alaya to za a taimake ka akan sa wa idza halabta idan ka rantsa ala yaminin akan wata rantsuwa da kai fara'aita gairaha sai ka ga waninta khairan min haya fi ta alheri fakaffir an yaminika to kai kafara akan rantsuwar da kai watil ladhi huwa khairun ka zo abin da yafi alheri wannan hadisi an samu shi daga Abdurrahman bin Sumra Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kar ya nemi shugabanci kar ya zo ya ce a nada shi abu kaza yace masa dalili kuwa idan aka baka shugabanci bayan kuma kai ka nema to karfinka da komai yana kan wannan shugabancin ne komai naka ya koma kai amma idan aka baka shugabanci ba kai ka nema ba to za a taimake ka akan sa to wannan hadisin yana gwada mana cewa ba a so mutum ya nemi shugabanci da kansa ya jira shugabancin ya iso shi ba tare da ya nema ba idan ya iso shi ba shi ya nema ba to Allah zai taimake shi a cikin wannan shugabancin da zai yi ko nemi ya kuwa amma idan shi ya nema aka yi kokuwa da kyar da yane ne da aka daddage da ya samu to ba ruwan Allah kuma Allah zai fita a ciki sai ya bar shi da kayansa idan ya bar shi da shi to shikenan sai ka ga wato abubuwan suna tafiya amma ba yadda ake so ba ba zai yi adalci ba ba zai kyautata ba duk abin da ake so yin nan ba zai yi ba saboda duk iya kokarinsa da zai yi kokari ne akan ya ga ya kare wannan shugabancin da yake yi din ba akan ya kare mutane ko kuma ya kare dukiyar mutane ko kuma haƙƙin mutane ba saboda mutanen ba su zuwa kawo shi ba ko su zuwa kawo shi ma dai ya yi kokarinsa iya kokari malamai suka ce shi yasa shugabancin bayin Allah na gargari na da wanda ba nema suka yi ba dauka aka ba su sai ya cika da adalci ya cika da abin da ake so saboda ba su suka nema ba an baka ne da karfin Allah baka so ma ana turo ka da kyar har ka karba to sai Allah sai ya taimake ka ciki sai Allah ya taimake ka sai ga abun ya tafi amma idan kai ka nemi jagorancin da kanka to Allah sai ya barka shi zaka ce Firauna shi ai ya kasance kaman mai gadi ne a kofar gidan Firauna sunan sarautan ne a Misra to shi yana waje ne da kan ma an ce sai da kankana yake yi shi Firaunin da ya zo don Firaunin da kowa san shi ne to sai yana zuwa jiki kofan farin ana dan ganin sa ana koransa haka har ya shiga fara ya zama babban bafade yana kusa da sarki Firauna kenan duk wanda ya zama sarki a Misra ana ce masa Firauna to shi kenan yana kusa da sarki ana nan har wata rana makircin sa ya kai makura har ya zama sarki to saboda haka shi yasa sai kaga babu taimakon Allah a ciki sai dai fi kowane Firauna da aka yi na baya ma an yi Firaunoni da yawa kafin sa amma na san sai ya tashi shi na kowa saboda shi ya nema da karfi kuma ya samu sai yadda yake so to ko sabon Annabi sallallahu alaihi wasallama khalifofin nan kaga kowa na dashi aka yi ba shi yazo yace lalle a zabe ni ba kowa na dashi aka yi to dalilin wannan kuma sai Allah ya taimake su a ciki to amma in kai ka nema da kanka to Allah ba zai taimake ka ba an fi so ka bari ya iso ka kenan shugabancin shi yasa ko shugabanni yanzu in ka gani malamai suka ce ko karamin shugabanci ne ma ba sai ka zama babban shugaba ba ko dan karami ne a cikin mutane haka kawai sai ka ce ni yanzu ni ne shugaban ku to Allah ba ruwansa da kai in kai haka sai zama babu ba taimakon Allah a ciki sai kai abun ya zama ba dan Allah ba ko kuma abun naka dai babu Allah a ciki kam amma in ka bari aka zabo ka ana jawo ka kana kinna to Allah zai taimake ka a ciki sannan yace wai za halabta ala yamini idan kai rantsuwa ka ce za ka yi kaza ka rantsi fara'aita gairaha sai ka ga wani abun da ka rantsi din yafi alheri khairin min yafi wannan abun da ka rantsi din alheri to kai ka fara kawai kar ka ce ai na riga na rantsi saboda ka ba wata magana a sai kai ka fara shikenan watil ladhi huwa khairun sai ka zo abun da yafi alheri din ka zo abin da yafi alheri kai ka fara a ciki haka ka fi so ana bi Musa radiyallahu anhu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inni wallahi insha Allah la ahlifu ala yaminin fara ghayraha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairun wa tahallaltuha ana bi Musa an karbo daga babban Musa radiyallahu anhu Allah zai shi kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsaya da mutane Allah subhanahu gare shi yace inni wallahi lalle na rantsa da Allah insha Allah idan Allah ya so la ahlifu ala yamini bazan rantsa akan wata rantsuwa ba fara'a gairaha naga waninta khairan minha yafi ta alheri illa ataitu allazi huwa khairun har sai na zo wanda yafi alheri din wata halaltu ha kuma na warware wancan rantsuwan da nayi wannan hadisin shi ma an samu shi daga Abi Musa Allah kara masa yadda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni wallahi lalle ni na rantsa da Allah sai kuma ya kawo insha Allah istisna'i kenan ga rantsuwar ga kuma togewa a ciki duka in Allah ya so bazan taba yin rantsuwa akan zan yi wani abu ba sai na ga wani abin da yafi wannan abun alheri har sai na zo alherin na warware wancan rantsuwan da nayi to saboda haka ba hujja bane kace ai na rantsa karan zai ba komai wani in karan zai ba ni abu ba alheri bane to ba za ka yi ba sai ka bar shi kai ka fara shi kenan an bi son haka Anwar bin Khattab radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum wa li muslim faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut aw liyasmut wa fi riwayatin qala umar fa wallahi ma halaftu biha منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا يعني هاكيا عن غيري أنه حلف بها أنور بن الخطاب رضي الله عنه دغ سيدنا عمر دان كتب الله قال ما سيدا قال يا شي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت غري شي يا شي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم للي الله يا هنا مكو كرنسي دا إيايانكم wali muslim a riwayar muslim faman kana halifan duwan da zai rantsa fali halib billah to rantsa da Allah awli yasmud ko kuma ya shuru wa fi riwayatin a cikin riwaya kala yace kala umar yace fa wallahi na rantsa da Allah ma halabtu biha ban sake rantsuwa da su ba ko da ita ba mundu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanha anha tunda naji annabi tsaya da mutane Allah sabbata gare shi yayi hani akai zakiran ina mai mantuwa ko kuma ina sane wala asiran ko kuma ina mai bada labari yani hakiyan an gairi annahu halafa biha wato yana nufin ina bada labari akan wani cewar yayi rantsuwa da ita wannan hadisin shi ma an samu shi daga sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani kar mutum ya rantsa da iyayensa kai ya ce dan babansa kaza kaza ko dan mamansa kaza kaza ba yi rantsuwa da su ana yi rantsuwa ne da Allah amma muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantsa da Allah ko kuma ya shiru kar ya rantsa da rawani sarkin garin su kar ya rantsa da wani abu daban da Allah yake rantsuwa in ba zai rantsa da Allah ba to ya bar rantsuwansa ya shiru kawai sai na aure ce tunda naji haka ban sake rantsuwa ba da wani abu sai dai ko da kuma na kasance ina bada labari ne ko kuma ko da ina bada labari ne ba zan yi rantsuwa da wani abu ba da Allah zan rantsa indai rantsuwan zan yi to da Allah ne kawai ba zan yi da wani abu ba sannan ko da wani ne zan bada labarin ya faɗi abu wani ya ce kaza 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 haba kaga ake ko wani ya ce kaza 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 sai ya ce maka haba kaga ana neman wallahi kuwa wallahi kaza kaza ana neman sai ka rantsa kenan to shine yace ko da ana labari akan wani sa ne ba zai rantsa ba wani kuma yana magana gani yake in bai kawo rantsa wannan ya jura ba za a yarda da abin da yake cewa ba in ya fada haka mun ba ji ba ai wallahi kaza kaza sai a dawo sai a lura da abin da yake fada to kaga an saka shi a cikin wani abu kuma dan ko kuma a ce masa haba har sai ya rantsa bayan ci masa haban tukunna sai a yarda to an fi so da mutum kare cika yawan yin rantsuwa sannan kuma zai rantsa da Allah kare rantsa da wani abu daban ana bi hurairata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sulaiman ibn daud alaihi wassalam la tufanna al-laylata ala 90 imra'atan talidu kullu imra'atin minhunna gulaman yuqatilu fi sabilillah faqila lahu qul insha Allah falam yaqul فطاب بهن فلم تلد منهن الا امراه واحده نصف انسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك darakan li hajatihi qawluhu qila lahu qul insha Allah yani qala lahu al malak ana bi hurairata an karbo daga sayyidina bi huraira radiyallahu anhu Allah ya dashi annabiyya sallallahu alaihi wasallam sanan annabi tsayar da mace lafsa bata gare shi qala yace qala sulaiman bin daud alaihi wassalam sayyidina sulaiman annabi sulaiman dan annabi dauda Allah ya dada su yace la qufannal lailata lalle yau zan zaga kan mata na alati 90 imra'atin akan mata guda 90 zan zaga mata guda 90 dukan su tarilu kullu wai kullu imra'atin minhunna kowace a cikin su zata haihu gulaman zata haifi yaro yuqatilu fi sabilillah wanda za yaki da shi dan dauka kanwa Allah faqila lahu sai aka ce masa qul insha Allah kace in Allah ya yarda falam ya qul sai bai fada ba fatahu bihinna sai zaga kan mata din falam talid minhunna illa imra'atun wahidatun babu wanda ta haifu a cikin su sai mace guda daya nisul insani ta haifi rabin mutum qala fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya da mince Allah subhanahu gare shi yace law qala insha Allah da yace insha Allah lam yahnas da bi warware rantsuwarsa ba fa kana zalika darkan li hajati da hakan kuma yasa ya samu biyan bukatansa qauluhu fadin saqila lahu da aka ce masa qul insha Allah kabarin Allah da yani qala lahul malak yana nihin mala'ika ne ga masa kadin wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Abu Huraira Allah kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi Sulaiman dan annabi Dawud Allah da su yace zai yi tawafi akan matansa guda 90 wato ma'ana zai sadu da su duka a dare daya yace zai sadu da su duka mata guda 90 din nan sannan kowace mace za ta haifi da wanda za a yi yaki fi sabilillah da shi da daukar Allah sai aka ce maza kace insha Allah sai bai fada ba da bai fada insha Allah nan ba yaje ya sadu da matan amma ba mutun da zai go da sai guda ɗayan ta haifi rabin mutum ta haifa ita ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da yace insha Allah da yace Allah ya da to da ba zai warware rantsuwansa ba da hakan za a yi amma rashin fadan insha Allah nan in Allah ya danna shi ya ja haka dama Allah ya riga ga mana cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu zalika ghadan illa an yasha Allah karka ce gobe zan yi kaza a karka fada sai dai in Allah ya so ba in ka fada din ma ba zai yi amfani ba to amma yanzu yanayin da muke ciki ya zama insha Allah amma da kayan wasa yanzu idan kuna magana da mutum akan gobe za ku yi abu kaza da shi in kace masa insha Allah sai jikin sa ya mutu a ai da muka ga magana cewa insha Allah tun da insha Allah kuma ba zai yi bane kawai haka yake fasa da insha Allah yanzu ko ba haka bane insha Allah din yana da amfani amma mutane saboda wai sai kaga ba za ka yi abu ba sai ka dauko insha Allah sai ka jona ci yawwa sai kaga ba za ka yi ba sai ka ce to insha Allah dai za mu gani insha Allah to wanda kaje masa insha Allah daga lokacin shi ba wannan ne sai ya yi wannan zuciyarsa ta yi wannan ya san kawai ba za ka yi ba to kuma Qur'ani ya ga mana cewa kar ka ce za ka aikata abu wani abu sai ka ce insha Allah wala ta gudana da shi ne ni fa'il zalika ghadan illa insha Allah karka ce za ka yi abu kaza sai ka ce insha Allah in Allah ya yarda kaga annabi Sulaiman alaihi salam da yace zai sadu da matansa a dare ɗaya guda 90 kaga Allah ya bashi lafiya da karfin da zai iya saduwa da mata guda 90 a dare ɗaya saboda shi annabin Allah ne daman daban Allah ya yi su da sauran mutane sannan muradinsa da manufansa shine a samu ƴaƴa a fi mazaje wanda za su fita su yaƙi bi sabilillah to amma bai ce insha Allah ba ya manta bai ce insha Allah ba sai shikenan abun bai yi ba sai mace guda ɗaya ne ta haifi rabin mutum wato gamin bari kenan da yace ta yi bari sauran kam ba abun da ya faru ma to da ce insha Allah kuma da abun ya faru malamai suna cewa to a cikin wannan akwai hikayoyin da ake faɗa cewar akwai wani mutum ana ce masa Shehu Jaha akwai tarihinsa sosai na Larabci akwai kuma wanda aka yi na Hausa ma nake ga ko akwai na Hausan sama dai haka to amma Shehu Jaha na Hausan nan wani tarihi ne da ba wancan din bane na Larabcin hikayoyi ne ake kawowa wai yana ya tara kudin sa zai je sai jaki a kasuwa sai ya dudo ne ce shehu jahi na zaka je ne ce zan je kasuwa ne sai jaki yace kace insha Allah yace a haba ga jakuna a kasuwa ga kudi aljihuna kuma wani insha Allah zai ce kawai sai ya tafi abu sai yace insha Allah shikenan yana zuwa kasuwa zai je jaki yana layin wajen sayan jakin kawai sai aka dabe kudi sai da ya gama ciniki ya lanuwa sai ya ji ba kudi sai ya dawo su gado da wannan mutum ya ce yau jara ga yana kake ne ya ce daga kasuwa nake insha Allah na je zan sayi jaki insha Allah aka ɗebe kuɗi insha Allah yanzu zan koma gida insha Allah kaga sai da ya ga wuri tukunna sai ya ce insha Allah ɗin na ta ko wata mace da mijinta ita ma ta ce wa mijin ya ce mijin ya ce mata gobe zan fita in babu hadiri zan je ne farauta in akwai hadiri kuma zan je kasuwa ta ce ka ce insha Allah ya ce haba babu gobe kawai haka za a yi gobe kawai zan tafi farauta ba wani ka ce insha Allah ke ka kira mai ba wani insha Allah wanda zan faɗa shikenan kuwa gari ya waye ya tafi ya je wajen farauta bai farauci komi ba ya da yan fashi suka kwace garin suka kwace kayan farautar nasa suka masa duga shikenan sai ya dawo a hanya kuma sai ga ruwan sama ruwa ma ya mata duka kuma ya zo gida ya samu ya kwankwasa ta ce waye ne ya ce mijinki ne insha Allah to kaga za ka sha wuya tukun da aka faɗi insha Allah to ana so duk abin da za ka yi ka ce in Allah ya yarda za ka aikata aiki iri kaza kuma kar ka faɗi in Allah ya yarda ne yadda mutane suke faɗa yanzu wasu sai kaga ba za ka yi abu ba sai ka ce in Allah ya yarda ka tabbata za ka yi amma ka ce insha Allah in Allah ya yarda to sai Allah ya taimake ka a ciki an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin sabrin yaqta'u biha mal imrin muslimin huwa fiha fajirun laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban wa nadalat innal ladhina yashuna bi adillahi wa aymanihim samanan qalilan ila akhir al aya ali imran na'am an Abdullah bin Mas'ud daga Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu Allah da shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsiyala mai Allah subhanahu wa gare shi yace man halafa ala yaminin wanda yayi rantsuwa a bisa wata rantsuwa yayi rantsuwar ne da gangan yayi ta nan sabrin din ba na guri bane bari dai mu fasara zamu dawo yaktadu biha malum ri'in yana so ya kwaci dukiyar wani mutum musulmi huwa fiha fajirun kuma ya kasance a cikin ta shi fajiri ne laqiya Allah zai riski Allah wa huwa alaihi ghadbanun alhali Allah yana fushi da shi wa nazalat sai Allah ya saukar da innal ladhina yashruna bi ahdillahi lalle wanda suke sayar da alƙawarin Allah wa imanihim da rantsuwar su samanan kalilan kudi dan kadan to zuwa ƙarshen aya ulaika la kalaka lahum fil akhirati wa la yukallimuhu Allah wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim wannan sune wanda ba su da wani rabo a lahira sannan Allah ba zai musu magana ba ranar tashin alkiyama din kenan sannan ba zai duba zuwa gare su ba kuma suna da azaba mai radi na'am an ash'as bin qais radiyallahu anhu qala kana baini wa baina rajulun khusumatun fi bi'rin فاقتصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدك أو يمينه قلت إذن يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان أن أشعث بن قيس رضي الله عنه الله درشي قال ياتي kana baini wa baina rajulin kusumatun ya kasance a tsakanina ni da wani mutum akwai jayayya fi birin akan wata rijiya fakta samna sai muka yi jayayya ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har muka je wajen annabi sai ya da mita Allah tabbata a gare shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai ya da mita Allah tabbata a gare shi yace shahidaka aw yaminu ka kawo shaida ko kuma ya rantse shi kullu sai yace idan ya halifu wala yubali ai zai rantse ba abun da ya dame shi zai rantse kawai faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya rami ta sabbata gare shi yace man halafa ala yaminin wanda ya rantsuwa ala yaminin a bisa rantsuwa sabrin yana mai boyewa ko kuma yana mai boyewa yattaqiu biha malu mri'in a dauki dukiyar wani a bashi muslimi muslimi huwa fiha fajirun kuma shi ya kasance shi fajiri ne a cikin ta laqi Allahu zai riski Allah wa huwa alaihi ghadbanun alhari Allah yana fishi da shi. To wadannan hadisan da muka karanta yanzu guda biyun nan ana nufin idan mutum ya yi rantsuwa akan abun da ya boye sabrin din nan ana nufin boyewa ne ga gaskiyar ka santa sai ka boye gaskiya ka rantse a nemi ka rantse sai ka rantse kawai kai ba ruwanka za ka rantse bai dame ka ba saboda dukiyar wani mutum musulmi a tsinkayo ta a ciro ta a mika maka ce ya zama naka kuma kai ka sani ba naka bane ka fi kowa sani kariya kake amma sai ka rantse abunka to za ka riski Allah Allah yana fishi da kai to in ka ji lahira Allah yana fishi da kai kuma ina magana kaga babu kenan shine aka kawo mana aya da take cewa innal ladhina yashruna bi ahdillahi lalle ku sani wanda suke saida alƙawarin Allah wa imanin da rantsan su samanan kalilin wata dukiya yar kadan to waɗannan la khalaqa lahum fil akhirati basu da komai a lahira tas za su je basu da komai haka za su je su ba wani abin da za su samu sannan Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai dube zuwa gare su balle ya tsarkake su babu komai basu da komai haka za su tashi sannan suna da azaba mai radadi sannan a hadisi na biyu Ash'ad bin Qais yace tsakaninsa da wani mutum akwai jayayya akan wata rijiya suna jayayya wannan yana cewa na sani yana cewa na sani da suka yi jayayya suka je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akai suka kawo shaida ai ya ga Ash'ad bin Qais kawo shaida ko kuma shi ya rantse shi mutumin da kake jayayya da shi ne sai ya ce ya Rasulullahi ai zai rantse ba ruwansa rantsewa kawai zai yi rantsewa zai ba zai damu ba rantsewa zai yi ka gani wato ma'ana ba zai damu ba zai rantse sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan ai ka sani duk wanda ya rantse akan wata rantsuwa ya boye abu ya boye gaskiyar a dauki wani yanki na dukiya ko wani abu a bashi na wani kuma ya sani ƙarya yake shi fajiri ne a ciki ya san bashi da gaskiya to zai riski Allah ne Allah yana fishi da shi to anan malamai suka ce a hadisan nan za mu fahimci cewa mutane da yawa kuma yanzu haka suke yi mutum zai rantsa akan ƙarya an yi shari'a ko kuma an yi mun yi jayayya da wani baka wurin ma sai na nemo ka ina nemo ka ce mu je za ka mu je ka ba da shaida in ka ba da shaida zan baka 10,000 ko 20,000 ko sama da haka na wadi wani yankin kudin ce zan baka sai ka je ka ina nan ina zaune aka yi kaza kaza kuma wallahi baka waje aka yi kai ka fi kowa san cewa baka waje amma haka zaka je ka rantse ka ka sai da duniyar da alƙawarin Allah akan faɗin gaskiya ka sai da yata da wani abu dan kanan na duniya wanda ba zai shika komai ba to in kai haka ka je ka ba da shaida akan ƙarya ka san ƙarya ne ka ba da shaida to shikenan babu zancen ka ko kuma ka rantse akan ƙarya ka san abin nan ba haka yake ba ka fi kowa sani ma sai ka rantse kawai saboda dai ka barantar da kanka to in kai wannan rantsuwan nan ma gashi shi yasa shi wannan sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi wannan mutum ba zai rantsa ya Rasulullah ba ruwan sa rantsewa zai ya sani zai yi rantsewa daman kai da ka kawo kara idan mutum yayi jayayya kada in ka kai shi kara yace ba haka bane to za ni maka kawo shaidu in ka kawo shaidu shikenan in suka yi karfi shaidu suka tabbata a kai sai a tabbatar shi kuma in abun ya gagara sai a ce ya rantse in ya rantse shi kenan sai a bar masa abu to kaga yanzu wannan da yazo suka yi jayayya akan rijiyar nan ya ce Rasulullah zai yi rantse ba bai dame shi ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka bashi in ya rantse ma ya boye gaskiya aka dauki wani yankin dukiyanka aka bashi to shi kenan ya sa ya haɗu fushin Allah haddal kenan ba zai fita cikin fushin Allah ba to ga wani hadisin kuma da zai ƙara tsorita abu an sabitun da haq radiyallahu anhu annahu baya a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta shajarati wa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin bi millatin ghairi islamin kaziban mu'tamidan fa huwa kama qala wa man qatala nafsahu bi shay'in uziba bihi yawm al-qiyamati wa laysa ala rajulin نظر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية ومن دعا دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. تو أن سابن ضحاك دقى سابت أن ضحاك الله ددشي أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة للشي أي مبايعة ونبي صلى الله عليه وسلم على قشم بشيا شي سابت من ضحاك لنن كينا yace wa annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kale yace annabi ya da mai talar sabata gare shi yace man halafa ala yamini wanda ya rantsuwa akan wata rantsuwa bi millatin wanda kuma rantsuwar ta kauce wa hanyar musulunci garil islami yayi kirani shi ba musulmi bane kenan a cikin rantsuwar sa kaziman yana mai ƙarya mutamidan kuma yana mai danganganye haka huwa kama kada to ya kasance kamar yanda ya fara din amma kadan nafsa huwa wanda ya kashe kansa bi shayin da wani abu uziba bi yawmal qiyamati za ana masa azaba da wannan abun ranar tashin alqiyama walaysa ala rajulin nazrun lalle mutum babu yin bakace a kansa fi ma la yamliku a cikin abun da bai mallaka ba wa fi ruwayati a cikin ruwatar ruwaya wala'anul mu'mini zagi mu'mini ka qatlihi kaman kashe shi ne wa fi ruwayatin a cikin ruwaya har yanzu wa man da'awan kadhibatan wanda yi ikirari ko yi da'awa na ƙarya liyata kassara biha saboda ya ƙaru da ita lam yazidhu Allahu illa qillatan babu da Allah zai ƙara masa sai raguwa to wannan hadisin an samu shi daga Sabiyun da Haq yace yana cikin wanda suka yi bayawa Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin bishiya lokacin da aka yi bai'atul ridwan kenan to yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya rantsuwa da ya rantsuwar sai ya ce wallahi in ba kaza ba ni kaza ne shi mutumin ya faɗa wa kansa ana iya ko in ba haka ba na zama arne ko in ba haka ba kaza kaza ya faɗi wasu maganganu ne marasa daɗi to kuma ya kasance ƙarya yake yi kuma ya sani da gangan ya faɗa in ba haka ba na zama kaza ya kira kafirci wa kansa ya manta sai ya ce in ba haka ba ya zama arne ma ko ya zama kafiri ko ya zama kirista ko ya zama me ya bari wani abu da yake kama da wannan to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya zama kamar yanda ya faɗa ne eh shikenan huwa kama kala ya zama kamar yanda yake din ko ba haka manajin da yake haka yake kuma ya san ƙaryen yake yi to ya zauna a wurin to saboda haka akwai aiki a nan wajen kar mutum ya kuskure ya rantsa akan abin da ya san ƙarya ne amma mutane suna yi yanzu sai a ba mutum Qur'ani ya lola ya rantsa akan ƙarya wai ba komai wai ba abin da zai same shi da an ce in ka rantsa kai da Allah ba komai yanzu in ka rantsa ba abin da zai faru to in ka ce ba abin da zai faru ka rantsa ka gani ai ba ran da ka rantsa a nan zaka mutu bai baka san ranar mutuwan ka ba ka san komai zai same ka ba to saboda haka ba a so mutum ya rantsa akan abin da ya san ƙarya ne sannan wanda ya kashe kansa da wani abu saboda ya gaji rayuwar duniya irin wannan hadisin mun kanta shi a baya ya gaji ko abubuwa sun masa yawa sai ya yi sauri ya dauki wani abu ya kashe kansa to ai kan nasa ba nasa bane kan nasa ba nasa bane kan nasa da yake gari ba nasa bane yayi gaggawa to in yayi gaggawa kuma ya je lahiran nan ba a gayyace shi ba ai kaga an gayyace shi kenan amma ya je ba a gayyace shi ba yayi sauri to saboda haka da shi rahmar Allah sun rabu babu in abu ya dauka ya cika wa kansa ko bindiga ce ya harbe kansa ko daure kansa a jikin bishiya ko a jikin drum ko ya fada rijiya ko ya menene ko ka soka wa kansa ko me yayi dai wannan dacin zafin da ya ji nabi tarayin nan shi zai ta ji daga lokacin har tashin kiyama abun ya rinka maimaituwa ne kawai zai ta dawowa wannan zafin da ya ji na mutuwan shi zai ta ji kawai har da shi kiyama haka zai zama sannan ya shiga wutar ma haka zai ta yi bayan ga zafin wuta kuma ga wannan zafin ma yana kullama kuma kullama najjal juludun baddalna min juludin ghayra li yazuqul azab ita wuta kar kai zamani azaban kare babu jikinka gashi nan sosai kana sai kana cikin ana Allah ya kiyaye sai mutum yana ciki
cikin jin azaban nan sai jikin ya kone ya kare tas sai a sake gina shi zai dawo sabo kawai ya dawo sabon jiki yanzu aka yi shi a sake kuma shi kuma no yayi to kaga shine Allah ya ce duk lokacin da jikin su ya didige ya kare baddalna wujudu dan gairar hali yanzu da azab sai a canja musu wani sabon jiki a sake dandana musu azaba to saboda haka ba mutum ba so mutum ya gaga sannan hadisin ya gaya mana cewa mutumin ba zai bakance a cikin abin da mai mallaka ba baka mallaki abu ba sai ka ce zan bada naira kaza nayi alƙawari kuma ƙarya kake baka da kosisi kaga yan siyasa sun musu shiga ciki yanan yanzu sai ga an zo an yi launching ko an yi menene mutum ya ce yayi alƙawari zai bada dubu kaza ko zai bada kaza ko ba zai bada kosisi ba to kuma ya dauki alƙawarin kamar wasa ne yana nan ko yana bin ka wani alƙawarin da kai babu yin da zai ci to ba son mutum ya yi haka sannan a cikin ruwaya aka ce wal'anul mu'mini ka qatlihi ka zagi mu'mini ka lance shi kamar ka kashe shi ne kaga aikin ba ya jiga wani kam zagi ne kawai ma wannan dinsa ya zagi wani shi ne haka kawai ba so ka zagi mu'mini in ka zage shi ko ka lance shi ko ka tsine masa to kamar ka kashe shi ne to kaga aiki ya jiga sannan a cikin ruwaya har yanzu aka ce wanda yayi ikrarin abin da ba nasa ba yayi da abin da ba nasa ba da ƙarya yace nasa ne haka kawai ana zaune ka san wannan dukiyar ba taka bace ko ka san wannan filin ba naka bane ko ka san gwanan nan ba naka bane ko ka san wannan gidan ba naka bane sai ka dage saboda kana ga masu kayan lagalaga ne ba za su iya karbawa kansu haƙƙi ba sai kai takaddun ƙarya ka shirya komi ka ce naka ne abuga ka ce naka ne a ce za a rantse ka ce miye ne zan rantse zai ranzu a zan rantse yayi nawa ne sai ka rantse to wannan abun da ka mallaka a ta wannan hanyar saboda wai ya karu a cikin dukiyarka ba abun da Allah zai kara maka sai rage ka Allah zai ya rinka rage ka kenan daga rana ragowar kuma ko kana gane ta ko baka ganewa ai rage wanta da yawa ba dole bane dukiyar ta ragu sai Allah ya cire maka dan kujin hankali da kake ji ko gashi dukiya ta taru ga gida ga komi amma baka iya bacci in dare ka ringa juya kan gado har gari ya waye kaga Allah ya rige ka tana ko Allah ya komo ka wata musibar da baka san ta ina take ba to saboda haka ba a so kai da awan abin da ba naka ba abin da ba naka ba to ka bar shi in kai da awa kuma aka tabbatar maka ya zama naka to Allah ba abin da zai kara maka da wannan abun sai da ya ta rige ka ka ringa yin baya kenan na'am babu nazari babin da zai magana akan bakace ya muke da lokaci ne zamu ci gaba ko zamu tsaya lokacin yayi go na'am to babin da zai magana akan alƙawari ko bakace mutum yayi alƙawari ko yayi bakace to ana so ya cika man nazara an yuti Allah falyutihu wa man nazara an yasi Allah fala yasi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya alƙawari zai yi aikata aiki na ibada na biyayya wa Allah to ana so ya cika wannan alƙawarin da yayi ko wannan bakacin da yayi din wanda kuma yayi alƙawari zai saba wa Allah to ba so ya cika wannan kar ya cika shi sannan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira ko suna cika bakacin da suka yi wannan bayan Allah na gari kenan to ana so mutum ya koyi da su a cikin haka in kai alƙawari zaka aikata aiki iri kaza to ka aikata in aiki girki ne wal yufunu zurahu wato su cika bakacin da suka yi ko alƙawarin da suka yi to idan mutum ya alƙawari tsakanin sa da Allah zai bauta wa Allah wata bauta to ana so mutum ya cika wannan alƙawari din kar ya bar shi shi kuma nazaru shine abin da bai zama dole ba a kanka sai ka dauke shi kamar da shi dole saboda ka samu kusanci zuwa ga Allah to in ka dauki wannan to ana so ka cika shi an Umar bin Khattab radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah inni kuntu nadartu fil jahiliyyati ana atakifa laylatan wa fi riwayatin yawm fil masjidil haram qala fa'ufi bi nadrika an Umar bin Khattab daga sai na Umar dan ka dab Allah kara masa yadda qala yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inni kuntu nazartu lalle ni nayi bakace fil jahiliyyati, a cikin zamanin jahiliya, ana ataki balailatan, lalle zan yi itikafi da daddare. Wa fi riwayatin, a wata riwaya yawman yace wata rana guda daya, fil masjidil harami, a wannan masallaci mai alfarma. Kala sai yace fa aufi bi nadrika, to ka ci ga alƙawarinka. Ana Abdullahi bin Umar, daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu, Allah da su, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, daga nabi da zai sabbata gare shi, annahu naha anin nadri, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani mutun yayi bakace. Wa kala yace innahu la yati bi khairin, lalle baya zuwa da alheri. Wa inna ma yustakhraju bihi min albakil, lalle ana fitar da shi ne daga marwaci. To kaji hadisan sun hadu anan. Na farko an ce sai na Umar yayi bakace, yayi alkawari cewa zai yi itikafi a masallacin harami tun a jahiliya. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya ci alkawarin sa, da yayi duk da musulunci ya zo, to ya gabatar. To saboda haka malamai suka ce idan kai bakace ko da kafin musulunci ne kai, kuma wannan abun ba na sabon Allah bane, to ko ba an ka musulunta babu laifi ka cika wannan bakacin da kai din. Sannan daga nan aka gane cewa ana yin itikafi a shi ko ba cikin azumi ba, sannan kuma ana yin itikafi dare kawai da dare, dan ya ce lailatan kawai dare daya, duk da wata ruwaya ce yau rana daya, sannan ana yi rana daya. Saboda haka ne sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya cika wato wannan bakace din da yayi, wannan alƙawarin da yayi din. Sannan hadisi gaba kuma Abdullahi bin Umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayi bakaci, yace zan yi kaza, saboda inna wilayati bi khairi, yace shi bakacin baya zuwa da alheri. Wa inna ma suka yuju bihi min albakiri, kuma yana fitowa ne daga wajen marowaci. To anan malamai sun yi magana da yawa. Abinda wannan hadisi yake nunawa shine mutumin da ya kasance baya bautawa Allah yadda ya kamata, bai zo da fara'id din sa ba, to kada ya bakacin nawafil, ba neman ya nazar ya ce zai kawo nafilfili, ya je ya gyara wancan tukunna. Saboda ƙarya zai yi, tunda zai ƙarya shine ya ce ya alƙawari, yanzu ya alƙawari kullum zan bautawa Allah iri kaza, shi kuma sallan farilan ma da kare yake, kaga alƙawarin da yayi ƙarya kenan. To saboda haka idan mutum ya zama irin wannan, to ba a neman ya yi bakaci a irin haka. An bi sai ka zama na Allah sosai, yawa in ka zama na Allah sosai kana yin fara'id din nan yadda ya kamata, ka kawo su, to sai ka yi bakacin kuma nawafil, sai ka dora su suma, sai ka yi alƙawarin su, ka ce ka yi alƙawarin haka. Sannan aka ce wanda yake rowan da ake nufi a nan shine baya iya ba da kansa wa Allah tabaraka wa ta'ala cikin abubuwan da ya dora masa na wajibi, yaushe zai ba da kansa ya yi abubuwan da ya dora wa kansa na farillan ma bai zo da shi ba, ya za ya zo da wanda shi ne ya dora wa kansa, kaga ba zai yi ba kenan. To saboda haka irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Amma in ba irinsa ba, wanda an san mutum yana zuwa da farillansa, to ba laifi ya kara da nafilfilinsa. An Uqba bin Amir radiyallahu anhu qala nazarat ukti an tamshi ila baitillahi alharam hafiyatan, famartani an astabtiya laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastabtaituhu faqala latamshi wa litarkab. Na'am, an Uqba bin Amir, daga Uqba dan Amir radiyallahu anhu, Allah zai shi, kala yace nazarat ukti, lalle yar uwata ta yi alƙawari, an tamshi ila baitillahi alharam, za ta tafi zuwa ɗakin Allah mai alfarma, ɗakin Kaaba kenan, hafiyatan, za ta tafi haka kawai ba takalmi, ta alƙawari daga inda take za ta tafi, ta tafi da Kaaba, ba za ta takalmi ba. To bayan ta yi wannan nazarin kuma sai nazari ya zo, bayan ta yi alƙawarin nan sai kuma abun ya ɗan yi wannan ɗinta. Fa amartani an astabtiya laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai ta umurce ni na nemi fatawa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan abun da ta yi, na nemi na yi tambaya yaya fastabtaitu husaini ya fata wasa ya rasulullah, yar wata ne ta yi alƙawari, ta ce za ta tafi har ɗakin Kaaba, amma ba za ta sa takalmi ba, da ƙafa kuma za ta je. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a litamshi, ta tafi, amma walitar ka tawa abun hawa, ka ta tafi da gaban, ta yi tafiyan kuma tawa abun hawa, ta yi su duka biyu kenan. to wannan hadisin da Ubatu bin Amr ya rawaito man daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin idan kai nazari kuma ba za ka iya cikawa ba kai alƙawari za ka aikata aiki iri kaza to anan ana neman ka daga wato idan ka kasa kamar yanda matan nan ta kasa din to kaga ka gwada kowanne a ciki ka gwada yi dai koda bai zo duka ba ka kawo wani yanki na abu sannan sai ka yi wata sadaka ko kuma wata hadiya da take nuna cewar ka kasa ne akan abin da ka dauka din to da ta yi alƙawari za ta fi ba takalmi da kafa da sauransu a wani ruwan hadisin an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta sa takalminta sannan ta yi tafiya tunda ta ce za ta yi tafiya sannan ta hawo kuma kan abun hawa sannan daga nan kuma ta yi sama Makka to ta yi yanka akan ga abin da ta kasa yi na'am zamu karasa an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma annahu qala istafta Sa'd bin Ubadata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadrin kana ala ummihi tufiyat qabla an taqdiyahu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqdihi anha an Abdullahi bin Abbas daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu Allah da su annahu qala cewa shi yace istafta Sa'd bin Ubada Sa'd dan Ubada ya nemi fatawa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fi nadarin akan wani alƙawari kana ala ummi wanda mahaifiyarsa ta yi tufiyar qabla an taqdiyahu ta rasu kafin ta cika wannan alƙawari fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsiya da mai Allah subhanahu gare shi yace faqbihi anha to ka cika mata wannan alƙawarin da ta yi din to saboda haka wannan hadisin yana karantar da mu cewa idan mutum ya yi alƙawari ya yi nazari ya yi ba ka ce zai wani abu ko mahaifi ko mahaifiya ko bai samu ya yi ba to ɗansa ko iyalansa suna da damar da za su cika masa wannan alƙawarin da ya yi din za su cika masa sai su masa ko aikin haji ne misali ya shirya zai je ya yi komai sai Allah ya karɓe shi to za a iya zuwa a masa a wata ibada ne zai yi bai samu ya yi ba azumi ne a da saura dai a kyauta ne a menene kuma menene dai to za a iya masa sai a cika masa wannan ba ka ce da ya yi din an ka bin Malik radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allahi wa ila rasulihi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik alayka ba'du malika fa huwa khairul laka an ka bin Malik daga ka dan Malik radiyallahu anhu Allah ya dade shi qala yace qultu ya rasulullah nace ya malikin Allah inna min taubati yana daga cikin tubata an khali'a min mali na fita daga cikin dukiyata sadaqatan na bada ita sadaqa ila rasulillahi zuwa ila Allah zuwa ga Allah ila rasuli zuwa ga manzonsa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsaya da mutala sabbata gare shi yace amsik alayka ba'da malika ka rike wani sashin dukiyanka fa huwa khairul laka yafi maka alheri to shikenan dai lokaci ya ja ko wannan hadisin insha Allah dai sai dai daga baya zai fito a wani waje bayaninsa bayanin ka Abdul Malik ne wanda yana cikin mutum uku wanda suka yi basu je yakin Tabuka ba karatun mu na Riyadu Salihin na satin nan insha Allah basu je yakin Tabuka ba suka zauna a gida kuma ba wani uzuri Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to da suka dawo mutane suna zuwa sai ta bar uzurin ƙarya cewar basu je Tabuka ba su da suka zo suka sai shi ka Abdul Malik yace ya Rasulullah bazan yi ƙarya ba haka kawai ban je ba ba ƙarya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to shikenan ku je kar a sake kula ko magana kar a musu saboda haka idan suka zo in suka zo cikin mutane ana ganin su sai a dare kawai suna zuwa sai a tafi sai da suka yi kwana 50 a haka a cikin wannan yanayi din to shine sai ayoyi suka sauka kan su cewar Allah ya yafe musu wa ala sasi allazina kullifu hatta idza daqat alaihim ulad bima rahuba wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu alla marjamin allahi illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu mutum guda uku susu uku ne da aka bin malik da murata bin rabi da hilal bin umayya su ne basu je yakin tabuka ko kuma basu yi ƙarya ba sai Allah ya ce to a basu kar a sake kula su kar a sake komai matan su ma su tafi gida su daina kula su gaba daya sai da suka kwana 50 a cikin wannan yanayin daga baya sai Allah ya gafarta musu saboda Allah da mu ya jarrabe su ne to bayan an karbi tuban su ne sai shi ka bin malik yake cewa rasulullah tunda Allah ya karbi tubata ko yanzu dauki dukiya ta gaba ɗayar na ba da ita kawai fi sabilillahi saboda ya ji dadin cewa gashi har karshen duniya za a karanta aya yauwa ga wahayi ya sauka akan bayanin sa yace ya rasulullah ko dauki dukiya ta kawai bayar ne duka to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rike dukiyar ka Allah ya riga ka mituban ka ba sai ka bada dukiyar ka gabaki daya ba to wannan dai shine karshen wannan babi zamu dakata nan insha Allah idan muka zo zamu magana akan al-qada babin da zai magana akan hukunci hukunci mutumin da zai zama mai yin hukunci wani irin matsayi zai taka kafin ya zama mai yin hukunci shi ma wannan abun ana cikin sa yanzu sosai kowa kawai zai dage ya zama mai hukunci ba tare da ya duba ya leka ya ga yaya abun yake ba na'am na'am na'am
dan ya samu kudin
na'am
zai
azumi eh
akai wannan sai Allah kuma ba
shi eh sai eh ah eh naji labari ne ba eh eh amma kuma duk da wasu malamai sun yi magana naji amma maganar shine ka san ba za ka bada amsa irin wannan ba sai ka duba mutumin lokacin da yayi wannan nazarin yayi lokacin da yayi wannan alƙawarin a yayi ya faɗa har zuciyarsa tsakanin sa da Allah ne ko ya faɗa ne dan ya gwada Allah yana ganin ba za a iya bashi wannan kudin ba ko ai kudin da ake barawa bai kai ba ko bai kai wannan kudin da ya neman ba kudin da ake barawa bai kai abin da ya neman ba ya faɗi adadin da ya wuce kudin da ake barawa ne to saboda haka sai ka gan shi kayi magana da shi za ka fi gane mene yauwa ma'anar zancensa amma dai tunda ya riga alƙawarin Allah ya bashi abu kaza zai yi kaza kuma Allah ya bashi sai ya cika kawai shi ne abin da ya saura na'am alhamdulillah abin da makaranta daidai na'am to
sun
yi sata yi mana sun yi sata ne mana ai da za a kama su sai a musu haddin sata sata suka yi shi mai kudi ya taimakawa talaka wannan wani abu daban ne da ya shafe shi shi ka gane ka sani aka baka ka karbi kudin sata mana eh kai ma za ka hukunta kake na ai eh ba za ka karba saboda haka ko shi talakan ne ma na anguwar misali masu kudi sun hana shi kudi ba zai ce zai je sace kudin su ya amfani da shi ba ya bar su da Allah kawai yawa shi ya nema wajen Allah amma shi mai sata ba zai ce ai suna cikin wahala bari na sato mun ba su a babu wannan abu na'am
shi wahalar daga Allah
tabbas ba
Allah ne ya karanta musu
tabbas
babu maki jarraba ka akai akai wannan ne babu da
ko ba amma maki bane Allah kiku ne an ba su masu sake tsaya cewa ku ba tun da yi mana
ko ga dinna
kai yawa to ka gani na'am
bai wanda yake wa da kani da kani da kani wan ya zama babu kani ne suka hada suka bude masa karfi
muka ce gashi kai kudi ka gani kaga ma'ana da mu fa Allah shi yake shine mai wadatawa ba wani ba saboda haka wadannan talakawan watakila ko ana taimako su ma akan za su zauna saboda haka babu mafita a barawo sunan su barayi wanda za su saci kudin mutane su ce za su raba talakawa babu wannan yawa sai dai wa'azi wa masu kudin su dage su bada taimako alhamdulillah muna makaranta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah gafarta mana lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa sallallahu alaihi wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi amana addu'a
sallallahu alaihi wa sallam